cikin watan Oktoba shekara ta 2021 ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da amfani da kudin naira ta yanar gizo wanda ta kira a turanci e-naira wanda tace amfani da tsarin na gane dadi 10 yan kasuwa musamman waɗanda ke fitar da kaya ko shigo da kayayyaki daga kasashen ƙetare su ne ya kamata su kasance sahun gaba wajen amfani da wannan tsarin abinda ma yasa na tuntubi wasu manyan yan kasuwa aka ko sun fara amfani da wannan tsarin kusan shekara daya da kaddamar da shi
sunana Abubakar Usman Basakwaci Vice President akan investment na Chamber of Commerce Sokoto a gaskiya mun fara amfani da shi ba
to menene dalilin da yasa ba ku fara amfani da shi ba
a dalilin da yasa saboda kamar ya zama kamar wata kishiya ga harkar bankuna abinda wannan abu ka bukata gaskiya sensitization wayar da yan kasuwa su gane amfanin wannan abin ina ganin nan ne matsala take amma kaga da harka cashless ta shigo sannan a hankali mutane sun gane wani cashless banking
sunana Alhaji Bello Umar Kokwari ina da muhimmanci gare mu yan kasuwa musamman ma da yake kana SN duk abin da kake son sai kuma ko ina ba tare da wani katsalan nan ba to amma ni abin da abban gano har yanzu ban taba ganin mutum guda wanda ya unhwani shi ba balle in ce mai kaka yake ni ma ina so to sai an kaddamar da wannan shirin ni dai ina cikin masu shawa da shi amma ban san inda za a yi ne ba don babu cikakken dubban kunan nika hulɗa da su babu wanda taba ce min gawan ga tsari
masana lamuran tattalin arziki na ganin wannan tsarin abu ne mai kyau wanda kuma kan iya fitar da Najeriya daga kanyon wasu matsaloli sai dai rashin katabus wajen ilmantar da yan kasuwa a haujin gwamnati yasa har yanzu ba a so maganin moriyarsa ba Bashir Muhammad Akida masanin tattalin arziki ne kuma yana ganin cewa
kamar yanzu mun wada cewa kasar China tana cikin kasashe da suke gaba gaba wajen wato kaddamar da wayannan kuɗaɗe amma suna nan suna kashe kuɗi wajen fahimtar da mutane da kuma azumin mutane kan amfani da wayannan kuɗaɗe to mu a kasar nan iyaka an zo an kaddamar an wadi gashi tun ma ba a sanar da mutane ma me yake ciki ba to kuma inda za a yi wanda wannan tsari na zamani to zai taimaka ma wato kuɗaɗe wajen lalacewa da ɓarɓarewar su domin me zai kasance mutane daga wata ƙasa za su iya sayan kayayyakin ƙasar nan kai tsaye domin za su iya mallakar naira kamar yadda muke mallakar kuɗin ƙasashen waje to kuɗin mu sun tashi zama kuɗin ƙasar Najeriya sun zama ƙasa na kuɗi na duniya
ko bayan abin da ya shafi harkar cinikayya da gwamnati ta ilmantar da jama'ar ƙasa akan wannan tsarin da ya magance wasu daga cikin matsalolin da ƙasar ke fuskanta
alal misali akwai abin da muke cewa monetary policy wato tsare-tsaren kuɗi da gwamnati ke zuwa da su kuɗi su yi wa hannun jama'a ko su ragu ya za a yi ta iya hana amfani da su lokacin da ba su son a kashe kuɗi da ya kamar yanzu lokacin siyasa in ya kasance ma da wa'annan kuɗin na yanar gizo to mutum ina ya ga jakunan kuɗin da zai ɗauko raba mutane za ka ga cewa kuɗaɗɗakin sun ta ƙayata sai ta bisa hanyar iska kana ganin hadda da harkar tsaro yanda ake ɗaukar buhuhun kuɗi ana kai ma 'yan ta'adda da sauransu inda akwai irin wa'annan kuɗin na yanar gizo duk inda kuɗin suka shiga sai an gansu sannan babu wani ra'ayi kashe su ba tare da an sa ido ba
masana dai yana ganin cewa duk da yake gwamnati ba ta baiwa ilmantar da jama'a muhimmanci akan wannan tsarin ba lokaci ya yi da ya kamata jama'a su nemi sanin yadda za su amfani da tsarin domin amfanin kansu yayin da su koyan kasuwa ke son a tilastawa bankuna su ilmantar da abokan hulɗarsu domin ko ba komai za su fi sauƙin fahimtar bankunan da suka saba hulɗa da su Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya